aka yin fiskan abin da ke haramun ne a ike cuta ne da mutum to hani to akan wannan ne da yawa malamai suke fatawa akan haramcin taba saboda taba tabbas an tabbatar da cewa cutarwa take ba ta amfani dan haka ma waɗansu kasashe ma da ake yin taba suke libintawa cewar wajibi ne kamfanin taba ya rubuta cewa shan taba yana cutar lafiyar mutum to duk abin da aka tabbatar da cewa cutar sa muhaqqaqa ce tabbatar ta ce to ka'ida shari'a a hana wannan shi dalilin wanda suke hana shan taba dan haka ba zai yi a kamanta shi da goro ba domin shi goro cutar sa ba tabbatar ta bace kamar yadda cutar taba ke tabbatar ta in ku da likita da ilimi zai tabbatar da cewa goro cutarwa yake yi kamar cutar taba ko fiye da cutar taba shi ma hukuncin wannan hannun shi ne zai hau kansa sannan abu na biyu da ke cikin wanda hujjan wanda suke cewa shan taba bai halatta ba shi ne cewar cutar da a ɓarnatar da dukiya ne me yasa yake ɓarnatar da dukiya domin kana sayan abin da yake ba zai amfani ka ba sai dai ya cuce ta tunda ba ta da wani amfani sai dai cutar wanda take tabbatar ta don haka ɓarnatar da dukiya a nan wajen ya zama to israfi kuwa haramun ne Allah ya santa masu yin israfi da cewa ɗan uwan shekani wannan yake idan mutum ya tashi a lokacin yin sahur domin ya yi sahur sai ya gane jasa a jikinsa to shin zai yi wanka ne kafin ya yi sahur ko kuma zai iya yin sahur da najasa a jikinsa zai iya yin sahur da najasa a jikinsa ai ba sharadi ba ne cewar sai ka yi tsarki daga janaba sannan za ka fara yin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan wayi gari da janaba a jikinsa ba tare da kuma ya yi mafarki ba sannan ya ci gaba da azuminsa kamar yadda ya rawaito da ummu hazimul mu'minin ummu salama da aisha dukkanin su aka rawaito wannan daga gare su ta babu laifi mutum ya kwana da janaba a jikinsa sannan ya tashi da azumi da janabar a jikinsa sai bayan alfajir ya fito sannan ya wanka dan haka idan lokaci ya kure maimakon ka je kai wankan janaba dan ka rabu da janaba ka tsaya kai sahur tukuna sannan daga baya bayan kayi sahur sai kai wankan janaba wannan yake a faɗi falalan qiyamul layli dan a samu ƙarfin gwiwar qiyamul layli tana da falala mai yawa domin duk a cikin sallolin nafila ita ce kaɗai Allah ya umarni a yi ta kuma ya ambaci falalarta a cikin alkur'ani Allah ya ce tatajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ya ce sassan su suna nisantar makwancinsu wato suna tashi bayan sun kwanta sun yi bacci suna tashi suna kiran ubangijinsu suna masu tsoro suna masu kwaɗayi sannan suna cirewa daga abin da muka azurta su Allah ya ce wani rai bai san abin da aka ɓoye musu ba na wato ni'ima da take sanya idanuwa ranar alkiyama ni'imar da Allah ya tanadar ma masu yin wannan ibada bayan dare ya yi sun kwanta bacci sannan su miƙe su bar makwancinsu su tashi suna sallah to ba wani rai wanda ya san irin ni'imar da Allah ya tanadar musu ranar alkiyama shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tanadar ma bayinsa abinda wani rai bai wato wani mai ji bai ji ba wani mai gani bai gani ba bai taɓa ma karsuwa a cikin zuciyar wani makaloki ba to daga cikin kaga Allah ya ambaci masu qiyamul layl suna da irin wannan lada sannan kuma kamar yadda ya zo al'adar salihai ne gabaninmu kamar yadda ya zo daga cikin maganar Hassan al-Basri duk waɗansu salihan bayi al'adar su ne yin sallah da daddare sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar akan qiyamul layl yake cewa ma dalla da Abdullahi ibn Umar ma dalla shi mutum ne na gari ma dalla da shi amma da yana qiyamul layl wato salahar mutum ba za ta tabbata salaha ba sai yana qiyamul layl mutum ba zai zamanto salihi ba sai yana qiyamul layl tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce Abdullahi dan Umar mutumin kirki ne amma da yana qiyamul layl wato in yana qiyamul layl shi ne zai tabbata mutumin kirki kammalalle yadda ake son mutumin kirki ya kasance sannan kuma idan mutum bai tashi yi qiyamul layl ba shaydan ya riba ce shi ya ci nasara a kansa domin zai tashi a zai koma yana yi masa dariya cewa ya yi masa kulli kuma ya ci galaba a kansa sannan qiyamul layl ana yin sa ne a lokacin da Allah yake kusantar bayinka yake amsa addu'a yake ma neman mai neman gafara ya gafarta ya zo ya gafarta masa mai bukata yazo ya nema ya biya masa bukatarsa, mai tambaya yazo ya tambaya ya bashi abin da yake so. Duk wannan a cikin a lokacin qiyamul layl ake samun waɗannan falala. Saboda haka qiyamul layl al'ada ce wacce take kyakkyawar al'ada da musulmin farko sun kasance a kanta, cewa muta duk gidan kirki an ɗauka cewa haka ake yi. Shi yasa Mu'tamir ibn Sulaiman, ɗaya daga cikin malaman Imam Ahmad, yana da wata kuyanga da ya sayar da wannan kuyangar tasa. Mutanen da suka saya da suka saye ta bayan ƴan kwanaki ta gashi ta dawo wajen wanda ya sayar da ita, don Allah ka sake saya ta, ka dawo da ni cikin gidanka, ka dawo da ni cikin mulkinka. Ya ce me yasa? Kace ka sai da ni ga mutanen banza. Kace yaya za ka ce mutanen banza? Kace to mutane dai ka sai da ni da gidan da in aka kwanta bacci ba a tashi sai a salatu. Sai an yi alfijir, sannan sai alfijir ya fito ake tashi ba a sallar dare. Kace musu ya mutane, kaga baiwa ma kenan kuyanga. Take ta wa'annan mutanen banza ne, ballantana ko malamai masu ilimi. To da haka al'adar musulmin farko ne al'adar magabata ce wannan al'ada. Dan haka ya zamanto kan cewar addinin musulunci ya nuna mana mu horu kanmu akan tarbiyyar da za ta taimaka mana don mu rinka qiyamul layl. Aka hana mu hirar dare, aka hana mu hirar dare, duk hirar dare in ba da iyali ba, ko kuma akan harkar ilimi, ko akan taro domin maslahar al'ummar musulmi, shi ne nau'i uku da suka zo na hirar dare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallar isha. Duk domin me? Domin aika ne zuwa qiyamul layl. Amma in ba dan wannan ba, kamar tafiya zance, da tafiya dandalin hira, da sauran, da zama a gaban a talabijin da satellite da DVD da wasan Hausa da wasan kwaikwayo, duk wannan shine abin da yake hana a samu wannan albarkar ta qiyamul layl. To da ka duba ka gani wani lokacin da kake batawa wajen yin waɗannan abubuwan, ka auna shi da lokacin da za ka samu inda ka tashi da kandaren nan, lokacin da Allah yake kirari, kamar lokacin da Allah yake wannan kai kayi bacci, lokacin kuma da babu wata falalar, lokacin da babu wata falalar ka zauna akan aikin wofi. So da haka wannan shine ainihin kamun ga Allah ya kiyaye mu, Allah ya mana muwafaka. Sarki ya ce للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الله يكي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. دي أبن دا ذاكو شيرنا الخير يكاوكم كني كي شيروا. تو دي أبن دا ذاكو شيرنا الخير إنا للفقراء. To ku ciyar da shi ga fakirai, wato ku ba ma ku nemi fuqara'u, fakirai, talakawa, mabukata, ku ba su. suwane ne waɗannan alfuqara din alladina uhsiru fi sabilillah waɗanda aka tsare su a tafarkin Allah wato suka tsara kawo kansu domin taimakon addinin Allah wanda ba su da wata sana'a ba su da wani aiki ba su da wani abin yi amma sun mai da kansu domin sun mai da kansu wato sun tsara kansu da neman wata bukata ta su in ba bukata taimakon addinin Allah ba to irin waɗannan ku neme su waɗanda yake bukatar su tabbatar ta ce to ku neme su ya zama to kun sanya ciyarwar ku a wajen su alladina uhsiru fi sabilillah wanda aka tsare su wanda suka yanku domin taimakon addinin Allah la yastati'una darban fil ard ba su samun ikon tafiya a bayan kasa domin neman arziki wato ba su da karfin jari ba su da karfin jiki ba su da karfin amincin babu karfin amincin hanya da su sanya su tafi suna neman kudi suna neman tijara da za su biya bukatun su saboda haka sai ya zama to sun tsara kansu domin taimakon addinin Allah kawai waɗannan sifar su ta farko kasancewar su alfuqara alfaqir shine wanda yake mabukaci alfaqir da almiskin idan aka ambace su in aka ba ambace su daban-daban din ma'anar su daya amma aka ambace su tare to daya yafi daya an yi sabani wajen wanne ne yafi tsananci wanne ne yafi tsananin talauci jumhurin malamai sun tafi cewa alfaqir shine wanda yafi tsananin talauci bisa miskin domin masakin alfaqir domin miskin an sufanta shi da cewa an sufanta masakai da cewa suna da kwale-kwale amma safinatu fa kana bil masakin ya'maluna fil bahr kaman da zuwa surati sa'd miskinai ne wannan kwale-kwale na waɗansu miskinai ne da suke aiki a cikin teku don haka miskini zai iya samun wani abu amma abin da ya samu ba zai ishe shi ba amma faqir fa ba shi da komai dan haka faqir ya fi tsananin talauci duka miskin dukkanin su dai abinda ake nufi babu tsunsu wanda yake ba shi da abinda zai wadatar da shi ba shi da abinda zai ishe shi kullum a cikin bukata yake ko da yana da aiki da albashi da ake ba shi amma albashin nan nasa baya kai masa ƙarshen wata so da haka kullum a wajen mai awo yana da bashi a wajen makanikin mota yana da bashi a wajen makarantar yara yana da bashi duk inda aka ce akwai bukata za ka same shi da bashi wannan shine fasiyar to ballantana ko wanda yake shi ba shi da komai din ba albashin ma babu aikin ma babu in babu a wallahi zaman tofar to in za ku ciyar in za ku yi sadaka ku nemi irin waɗanda suke su ne ku sanya sadaka ku a wajensu shine ma'anar wannan aya wato sadaka ku ta zamanto lil fuqara ga fakirai alladina uhsiru fi sabilillah musamman ma waɗanda suka yanku ga taimakon addinin Allah madaukakin sarki da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yanke kansu ga hidimar addini hidimar addini ce ta hana su tsaya su nemi arziki inda ba don wannan ba da za su tashi su zage don su nema to amma hidimar addini ta sanya su suka yanku ga barin a neman arziki suka tsaya akan kare ba da kariya ga addini wannan shine halin muhajiri wanda suka shahara da ake ce musu ahlus suffa muhajirin ne da suka taho daga madina suka zo makka suka zo madina ba su da dukiya ba su da iyali to da haka sun zo sun sadaukar da kansu domin taimakon annabi domin taimakon addini da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga an kira jihadi shine kan gaba ba su da wani aiki da suke yi in ba taimakon addini ba to su ne waɗannan su suka fi kowa a cikin fuqara din cancanta a neme su domin a taimake su kuma waɗannan sifa ta biyu ta su la Allah yake la yastati'una darban fil ard ba sa ikon tafiya a bayan kasa domin neman arziki saboda sun tsara kansu domin taimakon addinin Allah yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affud jahili idan ya gamsu sai ya tsammace su mawadata ne saboda kamewa saboda kama kai idan ya gamsu ba zai taɓa ganin bukata a gare su ba zai taɓa ganin wato kwaɗayi a fuskar su ba ko hangen abin da ke hannun waɗansu in ya gamsu sai ya gamsu kan cewa ai waɗannan mawadata ne ba su da bukatar komai saboda ba sa tambaya shi yasa Allah sai ya ce la ta'rifuhum bi simahum kana sanin su da abin da yake kana sanin su da alamomin su wato alamomin suna fuskar za ka ga alamomin cewa waɗannan mutane ne masu kama kai ba wai mawadata ba ne kani wato kani sanin martabar kai ne da mutuncin kai ya tasar ta ma kansu ba wai wadata ce ta sanya su ba sa tambaya ba la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa tambayar mutane da lallaciya wannan wajen wannan ayar ma'ana malamai suka ce la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa tambayar mutane komai da lallaciya da ba da lallaciyar ba ba sa tambaya ko kaɗan wannan shine kaulin waɗansu malamai kamar maganar mawaƙi da yake cewa ala lahibin la yuftada bimanari akan hanyar da ba a shiriwa ba a gane hanyar ba a gane wato ba a gane hanyar ta hanyar alamomin wato babu alamomin ma a hanyar ballantana ka gane hanyar daga alamomin wato ba sa tambayar ma ballantana su yi tambaya da lallaciya tambayar ma aslan ba sa yin ta amma jumhurin malamai suka tafi akan cewa a'a ma'anarsa ba sa tambaya ta lallaciya in sun yi tambayar ba a ba su ba su yi fushi amma ba sa naci ba sa tambayar mayata ba sa wannan to ita ce wannan layi sallan nasa ilhafa tambaya ta naci ta mayata mana to shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana mutum ya yi a ce masa da Allah kai haƙuri je ka dawo yanzu haka za ka ƙyale ni a sake masa ya sake sa yanzu ya sake tafiya kamar ya tafi ya sake dawowa ya sake to wannan shi ne abinda Allah yake aibatawa a nan wurin tambaya ta naci to waɗannan su ne ya kamata su ya cancanci a nema a ba su sadaka a cikin wannan ayar akwai hukunce-hukunce na farko hukuncin mutane da suka yanke kansu domin hidimar addini sun cancanci su zamanto na farko wajen taimakawa shi yasa ya zamanto a cikin tarihin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon dukiya da ta zo masa dukiyar mukhairiyya ɗaya daga cikin yahudawan banu nazir ne da Allah ya ba shi dukiya mai yawa cikin yahudawan da suka musulunta malami ne kuma attajiri harshakin attajiri lokacin yakin uhud ya yi shahada da za a fita yakin uhud ya ce in aka kashe shi ya yi wasiya cewa dukiyarsa da baki ɗaya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba a saukar da ayar rabon gado ba gabaki ɗaya dukiyarsa ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rarraba ta da fuqara'ul muhajirin ya rarraba mu fuqara'ul muhajirin domin su ne aula saboda sun taho sun bar dukiyoyinsu mutanen Makka duka al'adarsu attajiri ne da suka hijira kowa ya bar darinsa a can kamar irin su Suhaibur Rumi da zai taho aka ce suka ce masa ka zo ka samu kuɗinka ne a nan za ka karya mana tattalin arziki in ma ka tafi kai kai kaɗai babu dukiyar wa in ma ka zauna da dukiyar ta a nan ya haƙura ya bar dukiyar ta sai ya tafi ya tafi ba shi da komai ya fara daga kifin kwabo ya fara daga kifin to irin waɗannan haka fuqara'ul muhajirin su ba su da ribar komai ba su da jari ko ba su iya noma ba mutanen Madina ko arzikin su noma ne su suka su iya noma ba ballantana ake sun je sun yi noma ba su kuma da jari ballantana su shiga kasuwa sai ya zamanto suka mai da kuma ba wani abu ne sa suka yi wannan ba illa taimakon addinin Allah taimakon manzo da bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa farkon dukiya da ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya ta wakafi ga waɗannan fuqara'ul muhajirin to shi yasa ne aka bibi akan haka wajen hidima ga waɗanda yake sun kare sun sadaukar da kansu ga hidimar addini na farko daga cikin su sune mujahidi masu jihadi wanda suke tafiya jihadi sun sada kamar yanda aka rinka yi a daular musulunci a boda iyaka tsakanin daular musulmi da daular kafirai akan sanya waje ne wanda yake ake buƙatar dora take buƙatar kariya to su ake kira as-sughur mutane su kan je wannan wajen su rubuci zama a wajen masu yin riba to da yawa za ka ga a masu dukiya masana yadda ake ba ma dukiya haƙƙin Allah yadda ake ba da haƙƙin Allah a cikin dukiya su kan nemi irin waɗannan sai su sanya dukiya su ce gashi nan wannan dukiya domin ko su wakafi ga masu kula ga waɗannan dakaru na musulunci da suke a wato da suke ribaɓu kan cewa a rinka a ba su abinci da abin sha da kayan yaƙi da abin da za a kula da iyalansu to irin wannan mataki su ne mataki na farko na waɗanda yake ake ba su daga cikin dukiyar Allah domin sun kare kansu sun bada kansu domin kariyar addinin Allah sannan kuma wanda suka bada kansu domin kariyar addinin Allah ta hanyar wata hidima ta addinin musulunci musamman hidimar ilimi sannan hidimar sauran hidindimu na al'umma shi yasa ne zaka ga da dama akan yi wakati da irin waɗannan masu masu karantarwa kamar bana manta har a yanzu a Madina akwai wani malamin bawan Allah da ya bada wani gida nasa yake wakati ne ga malamin da yake da darasi bayan kowace sallah ta farilla a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam malamin da yake karantar da mutane bayan kowace sallah ba wai sau ɗaya ba a rana a bayan kowace sallah farilla yana karantar da mutane a da malamin ba mahaifin malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar mahaifinsa mahaifin malam Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shinkiti shine yake wannan wakafin yake hannunsa domin shine bayan kowace sallah farilla yana da darasi yayi ya soke a tafsirin alqur'ani sau biyar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya soke sahihul bukhari kutubus sita ko ya soke kowanne daga cikin su muslim kuwa ya soke shi sau biyu tafsir ibn kathir ma ya karanta shi a masallacin bayan kuma diga irin su bidayatul mujtahid da su mukhtasar khalil da su muwatta imam ahmad muwatta imam malik da sauran su to ne shi hannunsa daga baya koma wajen wani bawan Allah asalinsa mutumin Adamawa ne wanda ya koma can ya zauna a can malam imam malam sani shi yake samu daga cikin wannan cikin wanda suke hidimar ilimi su ma suna daga cikin wanda suka zamanto ubsiru fi sabilillah domin idan da za su tashi su ma ya zamanto sun maida hankalinsu akan neman fifi da kobo to shi za su tsaya cikin karatun da al'umma to shi yasa irin waɗannan al'ada al'umma da masu hannu da shuni su dauki nauyinsu domin mai domin su samu faragar da za su karantar da al'umma domin su samu faragar da za su bada lokacin su sadaukar da lokacinsu domin neman ilimi da al'umma da za su zamanto sun rayar da al'umma haka dalika ɗaliban ilimi idan ɗalibin ilimi ba dauki nauyinsa ba idan ɗalibin ilimi ba dauki nauyinsa ba shi zai je neman ilimi kasuwa zai tafi ko kuma makaranta zai inda taura biyu ba ta tonuwa ba zai yi a lokaci ɗaya zaman tuwaye haka ba kowa ne zai iya wannan ba in waɗansu sun iya waɗansu mafi yawan mutane ba za su iya ba su duk wani ya daga cikin hidimta ma waɗanda suke ufsiru fi sabilillah sun yanku sun yanke kawukansu domin taimakon addinin Allah sannan ma wannan ayar ta nuna mana falalar kamewa inda Allah yake cewa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'abbu jahili yana tsammanin su wadata ne saboda kamewa mutum ya kama kai daga tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man yasta'tif yu'iffahu Allah wanda ya kame Allah zai bashi wadata zuci wa man yastaghni yughnihi Allah wanda ya nemi wadata Allah zai bashi wadata wanda ya nemi wadata wato bai zaman tuma bai nemi bukata ba da san ita kanta tambaya ita take bude wa mutum kofar talauci don bude masa kofar bukata din ita bukata ba ta da iyaka kullun kana bukatar wani abu akwai wani wanda suka san shirin abu akwai wani mutum da yayi al'adar larabawan naji idan mutum yazo bako baka yanka masa rago an gasa masa shi an kawo an baje shi a gaban sa ba ya kirdi ke so ya kyale to ba karanta shi ba wannan zai zama to aiki gare ka da zuriyar har abada a cikin kabila to akwai wani da aka yi masa wannan maimakon ya kawo rago sai ya kawo masa kaji sai ya yada ya fi cewa wani ma bai girma ma ni ba ga abin da ya mu to da yaji abin yayi abin ya ishe shi sai ce yana so dan Allah yana neman ya yafe masa abin da ya yake so ya yi masa dan ya zama kamar ya ya kane shi ya hakuri ya yafe masa haƙƙin sa saboda bai bashi haƙƙin sa da ya kamata ba bai ci shi abin da kawai yake so shine ranar juma'a ya cire mayafin sa na kansa wannan dan kwarin da ke tawa kokura ya tsaya a kofar masallaci yana tambaya yana roƙo abin da kawai yake nema ya masa kenan shikenan kuwa yace ba wani abu in ba wannan ba ake yace ba wani abu ashe mummunan miji gari shi da yayi wannan sau daya shikenan ya lalace ga shi ma wadaci ne amma sai ya zamanto duk da wadatarsa ya zama to wannan ta zama to masa al'ada kullun ranar juma'a sai ya zo yayi bara to haka bara yake in ka bude kofar sa to Allah zai kuma kofar talauci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yasghi yughnihi Allah wanda ya nemi wadata Allah zai bashi wadata wanda ya nemi cewa Allah ka bani wadata da zuci ya zama to na wadata da kai domin shi ne Allah shi ne alkhairi ya zama to Allah ka bani wadata ya zama to mu wadata bana bukatar komai wajen kowa to Allah zai bashi wannan wadata ومن يتصبر يصبره الله وندي نيمي سامن حقوري الله زي باشا حقوري حقوري في كان سكويو اكي وين او بابو دا اوكو ماذا الله صلى الله عليه وسلم يعبكي كمان دلو احديث حديث ايدن القدري اشكين صحيحي متن بازي يتن بايا جم متن دي يتن بايا الحالي ينا دا ابن دا دي ودا سرد ينا دا ابن دي تيا اشي يدي يتن بايا تو وانا ابن دي تيتن بايا صحوتي كما حرام يتن shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala an-nasu takassura wala huma yughni ja'a yawm al-qiyama walaysa fi wajhihi mus'at salaha wanda ya tambayi yayi tambaya alha yana neman gani ya samu kari ya samu yawan dukiya ta hanyar tambaya alhali yana da abin da yake bai wadatar da shi to wannan zai zura na al-qiyama babu koda tsokan nama a fuskarsa wannan ba wai sai ka tambaye abin da ke hannun ba wai kawai tambayar abin da ke hannun mutane ba wadansu a tsammanin dauka tambayar abin da ke hannun mutane banda tambayar kayan gwamnati mutum yana ganin banda tambayar kayan gwamnati in wai ai tambayar kayan ganin kamar tambayar kayan gwamnati ba tambayar gwamnati taimako kullun kana cikin rubutu assistant wannan tambayar kana ganin kan cewa kamar wannan ai ba tambayar mutane ba duk babu su daya duk babin su daya tambaya ce na wato neman arziki ne ba ta hanyar ibadi ba kai tambaya idan kana da bukata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo yana tambayar sa daga dukiya duk annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar kike hannu annabi sallallahu alaihi wasallam yake baitul mal yake dukiyar gwamnati yazo yana tambayar sa alhali yana da uqiya kike ce 40 dirham dirhami 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi tambaya alhali yana da uqiya yana da dirhami 40 to wannan yana daga cikin allabi ne yasa dunan nasir ilhafa masu tambayar mutane da lallaciya wanda Allah ya hana shi tambaya wanda Allah ya aibata a ya tsarkake waɗannan bayina su cewa ba su da wannan mummunan hali dan haka in kana da miqdarin wannan ma'ana ba za ka tambaya ba kana da abin da bai wadatar da kai kana da abin da bai wadatar da kai dan haka duk wanda ya tambaya alhali yana da wadata koda daga cikin kudin al'umma ne to wannan ya burjirar da kansa ga wannan babu na tambaya ta lallaciya kuma Allah ba zai sanya masa albarka ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi wannan tambaya idan na ba shi wannan dukiyar to wallahi Allah ba zai sa masa albarka a cikin dukiyar ba sai sai ga dukiyar ta zo mutum bai tsina na ba kansa komai ba bata yaye masa talaucin ba bata yaye masa biyan bukatar tasa ba kuma sai ya zama ta bude masa wata kofa ta wata kofa ta sharri wanda la Allah sai in ba Allah ya karbi tuban sa ba kaga har abada ya riga ya zame kenan domin zai zama to kan cewa komai sai dai ya zama to kullun a cikin asistan Allah ya tashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-miskinu alladhi taruduhu at-tamratu wat-tamratan ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتأفف اقرأوا إن شئتم لا يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مسكيني وند ذاك باما سبكا وند ذاك رنك أنيما دنك باش في مكو باشيني وند ذا سلميشي دا دينو ايا ودا دينو ديوبا فولوما ايا فولوما ديو المسكين مسكيني نها كيكا شيني وند يكي تاني كنسا فكرن تفتن الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا ba sa tambayar mutane a wato saboda lallaciya ta hanyar lallaciya sannan Allah ta'ala ya ce wa matukum min khairin fa inna Allaha bihi alim da abin da kuke na alkhairi to Allah madaukakin sarki masani ne da shi ai ba zai kuyi a gare shi ba dan haka zai cika muku ladan wasu cikar yadda za ku samu a ranar alkiyama lokacin da kuka koyaushe buƙatar wannan ladan sannan Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniya waɗannan waɗanda suke batar da dukiyoyinsu billaili wan nahar da daddare da kuma da rana sirran wa alaniya a ɓoye da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim waɗannan ladansu matabbaci ne a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun babu suna yin baki ba za su yi baki ciki akan abin da suka bari baya ba cewa dukiyar su ta kare cewa za su rasa cewa ba wanda zai kula da bayan su cewa karfin su zai kare duk ba za su wannan baki cikin ba babu wannan damuwar tare da su wannan da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya rufe wannan jerin gwanan ayoyi da ke kwadaitarwa akan ciyarwa domin aka dube da wannan kwadaitarwa da zaburarwa da cewa mutum ya zama to masu shiga cikin wannan wanda yake a kullun a cikin taimako suke ta hanyar ciyar da dukiyarsu komai kankantar abin da ka samu kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kada ka wulakanta aikin ma'rufi komai kankantar sa ko da kai sadaka da rabin da dino Aisha radiyallahu anha miskina ta zo mata ta dauko da dino guda daya ta bama wannan miskina sai da yaya guda biyu ta raba da dino ta bama daya rabi ta bama daya rabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan yayi ikrarin ta saboda kada ka wulakanta ma'ruf kada ka wulakanta aikin alkhairi ko mai kankantar sa ka zamanto ka samu wannan halin na bayarwa a kowane hali kuma a boye ko a bayyane kada nan an sake ambaton da muhimmancin bayyana cewa sirran wa alani a boye da kuma a bayyane domin kada ka fada ta tarkon shedan domin lokaci ta shedan zai zo ya kafa maka tarko yace yayin da bukata ta zo yayin da ka gama bukaci za ka bayar sai shedan yace a to ai an fi so a boye kaga an fi so ai islam kada ka bayyana za a ce kana riya ne shedan zai riya za ta zo ta shiga ka bari ki kuma sai lokacin da ka tabbatar kai ikhlasi sannan kai sadaka to nan ma kike ki dan ka bayar a bayyanin sannan daga kai yaki da zuciyar ka akan ikhlasi amma ka ce ba za ka bayar ba wajen saboda neman ikhlasi wannan ka fada tarkon shaitan ne na Allah ya ce alladheena ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ayoyin da suka gabata akan kwadaitar akan ayyukan al-abrar managarta masu bada haƙƙin Allah akan dukiyarsu. Masu bada haƙƙin Allah akan dukiyarsu. Domin wannan shine zai tsarkake zuciya daga wato cutar ruwa da mako da tsananin kwadayi na kisa wanda ke wannan cutar ita ce take kaiwa ya zuwa ga kanini kudi ta inda bai halatta ba to da haka da aka yi shimfiɗa akan wannan aka yi maganin ya zamanto kamar an karantar da addu'ar al'umma akan abin da zai musu maganin wannan cutar sai kuma aka zo a nuna musu irin hanyoyin da bai kamata su nemi dukiyar ta wannan hanyar ba dukiyar idan ta samu farko muhimmi a cikin dukiya ka kula da yadda za ka ba da haƙƙin dukiya to sannan kuma ka zo a yadda za ka nemi dukiyar ka zamanto hanya ce tsarkakakka shine yanzu Allah madaukakin sarki ya shigar da mu cikin hukunce da suka zo akan yadda mutum zai nemi dukiyar sannan Allah madaukakin shine Allah ya kawo bayanin hukuncin waɗan nau'in da ake cin dukiya ba ta hanyar da Allah ya bada ita ba nau'i da ake cin dukiya ta hanyar ƙarya shine riba Allah ya ce alladheena ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba al-akl shine ci ta baki amma ma'ana anan wajen dukkan al-intifa amfani wanda suke amfanuwa da riba shine ma'anar al-akl din domin duk wani amfani ya shiga cikin wannan a duk wani istifada duk wani nau'i na amfanuwa da kudin riba ya shiga cikin wannan. Allah yake alladina ya'kuluna riba, waɗanda suke karban riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, ba sa tashi a ranar kiyama illa tamkar wanda shaytan ya fadar da shi, yayi masa ya kayar da shi daga shafar da ya masa, yadda zai rinka tashi wato mai cutar farfadiya, za su rinka tashi, zai miƙe kamar ya tashi sai sake faduwa, ya sake tashi ya sake faduwa, mutane suna tattaka shi, wato haka sifar tashin su zai zama tura na alkiyama. Wannan alama ce wanda za a dinga gane shi da ita, ba wai shi take azabar su ba kafin a kai zuwa ga azaba, kamar yanda aka ce duk wanda yake mai yin gululi wato alha'in, mai yin ha'inci, za a yi masa tuta ranar alkiyama wanda za a gane shi a ce hadiya zadaratul fulan, wannan shi ne ha'incin wani, kowa zai gan shi ranar alkiyama a sararin tashin alkiyama za a gane shi da shi. To su kuma makiya riba, wannan ita ce alama su da za a gane su da ita daga an yi tashin alkiyama tun kafin a yi hisabi, kafin a tafi wuta ko aljanna. Allah yake zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba, wannan abinda ake musu bi annahum qalu alba sababiyya, saboda sun kasance suna cewa innamal bay'u mithlur riba, ciniki ai tamkar riba ne kawai, wato babu bambanci tsakanin sa da riba. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah fa ya halatta ciniki ya haramta riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi, duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijin sa, fantaha yahanu falahu ma salaf, to abinda ya wuce na abinda ya karba na riba wannan ya tabbata a gare shi. Wa amruhu ila Allah, al'amarin sa kuma yana ga Allah. Wa man ada, wanda ko ya koma ya zuwa ga cin riba da halatta ta ta hanyar cewa innamal bay'u mithlur riba fa ulaika ashabun nar, ko annas sun yan wuta, hum fiha khalidun, su madawwamani a cikin ta. Ar-riba kalma ce da ta zo daga raba yarbu min az-ziyada, idan abu ya karu zaka ce masa raba yarbu, kamar yanda abin nan manzo, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya bada sadaka Allah madaukakin sarki, fa inna Allah yurabbiha kama yurabbi ahadukum quluwahu, fa inna Allah ya'khudha bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum quluwahu, Allah in wanda ya bada sadaka tamkar ya sanya ta a hannun daman Allah ne, sai Allah ya rinka, sai ya kara ta kamar yanda dayanku yake kara, yake tarbiyyantar da wato saurayin zakuminsa, ya kula da shi yana tare nan sa dan ya karu ya girma, dan sai ake tarbiya. To daga shi asalin ma'anar da az-ziyada, tsari da ake samu asalin ta ribar da Allah ya saukar da alƙur'ani akan da yake ribar jahiliya, domin kaga abu ne wanda yake sun kasance suna yi ta'amulin ribar jahiliya, kamar da malaman tafsiri suka kawo sura guda uku ce, zan karanto mana ita daga cikin littafin wannan malamin, wannan alƙalin nan Dr. Umar ibn Abdul Aziz al-Matruk المترسل بتاب اللي الربا والمعاملات المصرفية واللي أكان الربا ده معاملة بان كنا نزامن ميه كنت نسأتين شرع المسلمين يتي سورة تفرقه يتي ربا الديون ربا الباش وهو الزيادة على الثمن المؤجل إذا لم يقضي الثمن عند حلول الأجل شيني أي آري أكان wato ciniki da aka yi da za a yi biya ba kudi, ciniki da aka yi ba kudi hannu ba, ba ribar bashi ba ce ribar biyun, akwai ribar biyun, akwai ribar qard. Ribar biyun ce a cikin ciniki da aka yi, ciniki ba kudi hannu ba, ka zo ka sai mota ko kuma tunda jahiliya muke magana ka sai raƙumi, ana magana bayani da hali jahiliya ne, mutum ya sai raƙumi, ya sai raƙumi jaka ɗari zuwa ƙarshen shekara, idan ƙarshen shekara ta zo bai biya jaka ɗari ɗin nan ba, to sai a ƙara masa kuɗi a kan jaka ɗari, maimakon ya biya jaka ɗari sai a ce biya jaka ɗari da goma. Wannan ita ce wadda Mujahid yake faɗa a cikin ribar jahiliya, yake ka Mujahid almajirin Abdullahi ɗan Abbas ne, yake kanu fil jahiliya yakunu lirrajuli ala rajuli dayn fa yaqul لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. يتي ربا الجاهلية شيني مسيني زمن تونا دباشي أكون وني باشي نتي 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 sai wanda ake jin ba shi ne to zan ba ka kaza da kaza kai mun jinkiri har zuwa lokaci kaza sai ƙara masa kudin fatada kuma yake inna riba aljahiliya yabi'u ar-rajulu al-bay'a ila ajalin musamma fa idha halla al-ajal wa lam yakun inda sahibihi qada zadahu wa akhara anhu fatada yake riba aljahiliya shine mutun ya sayar ma da mutun wani abu ya zuwa ga wani ajali shine ciniki ba kudi hannu ba ka sayar ya sayar masa wani abu ya zuwa ga karshen shekara idan lokacin karshen shekara ta zo ba shi da abin da zai biya sai ya ce ba shi da abin da zai biya sai ya tsara masa abin da zai biya shi ya masa jinkiri an gani saboda haka ya sa a maimakon tsarin ajali din ya samu ƙarin kudi an fahimta an fahimci wannan surar ko akwai rikici a cikinta to ka ake kaje ka sayi mota ake ka sayi mota miliyan 1 amma ba za ka ce mai motar ya lamunce mata ya lamunce maka cewa sai karshen shekara bayan wata uku karshen shekara kenan za ka kawo masa miliyan 1 ɗinka karshen shekara ta zo za ka biya baka da halin biya sai ce to ni kuɗi na ina buƙatar su ne amfani da su yanzu in na ƙale ka fawwata min ka hana mu amfani da wannan kuɗi to maimakon ƙale ka da zan yi in ƙara maka wata uku har ka biya ni to maimakon miliyan ɗaya za ka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya saboda haka miliyan saboda haka dubu ɗari ɗaya a maimakon me kake maimakon ƙarin wannan wata uku ne ko ba haka ba maimakon ƙarin wannan wata uku wato mi kabi wato ka sayar da zamanin amfani ka sayar da wannan zamanin naka wannan ajalin shi ka sayar ajalin na amfani da shi ka sayar an fahimta shine sura farko sura ta biyu shine al-qard bi fa'idatin tu'adda duf'atan wahida hina intihai al-mudda shine a ba mutum bashi da ƙari da za a bayar yayin da mutum muddar ta cika Abubakar Jaffar yace innahu ma'lumun anna riba al-jahiliya kana qardan mu'ajjalan bi ziyadatin mashrufa fa kanat ziyada badalan min al-ajal fa afsalahu Allah ta'ala yace riba al-jahiliya sananati shine bada bashi ita wannan ba ciniki bane ta bashi a baka bashi mu'ajjal da zaka biya bayan wani lokaci bi ziyada da kari an fahimta a baka bashi 100,000 a ce in ka tashi dawo da bashin nan bayan wata daya 110,000 za ka dawo da shi domin shi mai 100,000 da ka karɓi wannan 100,000 wata daya da zai iya juya sai ya samu wani abu to tunda ka hana masa amfani da dukiyarsa har na wata daya maimakon wata daya din nan sai ka biya shi 10,000 wannan sura ta biyu kenan ribal qard kenan wacan ya wacan take ribar din a cikin ciniki take wannan ko a cikin bashi dukkanin su bashi ne amma shari'a ta a wajen ciniki shari'a ta bambance tsakanin al-qard da ad-dayn duk muna amfani da su da ma'ana daya amma akwai bambanci al-qard shine bashi ka bada kuɗi ka dawo da kuɗin ad-dayn lamuni shine muke cewa lamuni ka je ka sai abu a lamunce maka ka kawo kuɗin bayan wata mudda dukkanin su mu muna ce musu bashi ne ko to amma a shari'a akwai bambanci na ciniki na lamuni shine ake cewa ad-dayn na bashi kuwa na a juya maka kuɗi shi ake ce maka ƙarzo to sura ta uku shine qardun bi fa'idatin bi taqsitin shahri fa idha lam yu'addi al-madina ad-dayn fil mi'at zadu fi miqdar mablagh at-taqsit wa akharu muddat al-ada a ba mutum bashi da ƙari wanda yake za a raba masa shi duk wata zai rinka biya idan bai biya ba a lokacin da aka sanya masa sai su ƙara abinda ka san da zai rinka biya kuma su ka ci jinkirta masa mudda mutum ya je ya biya bashi ya je ya ce a bashi ya je ya karɓi bashin 100,000 a ce to idan ya tashi biya duk wata an bashi wata 10 zai biya 100,000 din nan duk wata zai rinka biyan 10,011 yanda zai zama to in yayi wata 10 zai ga baki da abinda zai biya nawa kenan 110,000 to idan ya wuce wata 10 bai gama biya ba sai a canza contract sai a canza fangilar sai a tuno ko kan duk wata ka rinka biyan 10,011 yanzu 10,012 za ka biya eh akan sauran abin da ya rage bai biya ba sai a ce ne ko kan ka rinka biyan 10,011 yanzu 10,012 za ka rinka biya duk wata shi suke cewa compound interest ko to kun ga ni bakin video na kun ga riya ake yin wannan wannan shine wanda Fakhruddin Razi yake cewa shine riban nata kana mashhura muta'arafa fil jahiliya وذلك انهم كانوا يدفعون المال على ان ياخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون راس المال باقيا ثم اذا حل الدين طالبوا المدينه براس المال فان تعذر عليه الاداء زادوا في الحق والاجر فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهليه يتعاملون به فخر الدين الرازي في تراثك كان في رابع مسلم باشي سياتي اول كل انسان من برنسبل اما ترنقي باشي ساتي ne duk wata ga abin da zaka rinka bayarwa idan har watannin suka zo suka wuce idan kana biyan wannan sannan karshe kuma sai a ce ka kawo kudin wancan abin da ka kawo wannan sabi da baki to idan lokacin biyan ka kasa biya to sai a canza wannan contract sai a mayar maimakon ya zamanto daga abin da kake bayarwa sai a ƙara maka akan abin da zinka baka zaka bayarwa na sabi din da kuma a ƙara maka mudda wani yake ribar zahiriya wanda Allah madaukakin sarki ya magana ta ya fi sifanta masu cinta da cewa suna da wannan mummunan sifa sifanta su da wannan mummunan sifa ya nuna kan cewa wannan aikin haramun ne ballantana ma kuma ayar ma ta zo ɓalo-ɓalo akan haramcin ta ayoyin riba da suka zo a cikin alkur'ani guda hudu ne ayar farko shi ta suratul rum ta suratul rum inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma atitu min riban ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أظن جدك كباير نربا دومين يقارو أتكين دوكيو يمتاني وكما لتربو في أموال الناس دومين كقارو دجتكين أتكين دوكيو يمتاني كما يجزو أو تقراء أظن فلا يربو عند الله بايا قاروا أوجه الله وما أتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أما أبن دوكبايا النفس ساقنا نفسهم ذاتا ألا بشي تو وانا شيني وانا أكي رفا نياما لذا أنبتا سيأتا أنبتي ربا يتشوى باتا سامن قاري وجه الله أما صدقا فو الله ينا رفا نياتا تو أنبتا انتا أكي شير صدقا يولا كنشوى أباتي وديك أباز ذنبي باتانا دعا أنبتا كنشوى فوه تحالة شفو بتحالة سرا آية تبيو إتتي تسورة النساء inda Allah madaukakin sarki yake zargin Yahudawa da cin riba da kuma cewa riba cin riba haramun ne a kan yake wa akilihim riba wa qadhuhu an daga cikin abubuwan da ya zo jabta musu la'anar Allah shine da cin su da suke yi na dukiyar riba karbar riba da suke yi alhali ko an hana su to kaga wannan tafrihi ne akan cewa ahli sa da an haramta musu riba sai ta suratu ali imran ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa ya ku wanda suke imani kada ku ci riba ninkin ba ninkin ribi bayan ribi ku ninka bayan wato ku ninka haƙi bayan haƙi da ke haƙin da ke ne nau wannan so ta ali ban an saukar da ita a shekara ta juni bayan hijira lokacin yakin Uhud saboda haka malaman tafsiri suka tafi akan cewa a lokacin ne aka haramta riba amma wannan na suratul baqara akwai hadisi da suke nuna kan cewa sababun saukan wannan ayar yake nuna kan cewa bayan fathu makka ne aka saukar da wannan ayar saboda haka domin waɗanda yake ba su san haramcin ribar jahiliya ba yanzu su sani domin kuma musulmi su da kyamatar halayen kafirai masu cin riba wanda suke a wannan al'ada ta ribar jahiliya saboda abin Allah ya kamanta ya yi musu wannan mummunan shaida mummunan kama cewa ranar alkiyama za su tashi da wannan kama a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin qissatul isra inda yake wasu malamai sun da'afa wannan hadisin an ambata kan cewa ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin isra'i an nuna masa mutane da manyan cikuna in sun tashi za su miƙe nauyin ciki na su sai kai su in sun tashi za su miƙe nauyin ciki na su sai saka kaje su mutane suna kata su ya tambayi mala'ika jibril wa'annan suwaye aka ce wa'annan masu cin riba ne masu karɓar riba to wannan hadisin bai sha bambam ba da wannan sifa ta da Allah ya ambata a cikin alkur'ani domin halin su din tamkar wato halin wanda yake sarfaɗiya na jifan sa inda yana faɗuwa wato wannan shi ce za ta zama to kamar su sannan a cikin ayar aka tabbatar da masul jin cewa shaitan yana taɓa mutum in ya taba shi zai iya sanya masa irin wannan har ya kayar da shi a cikin wannan akwai raddi ga wanda suke inkarin cewa shaitan yana zaman tudu shi shaitan yana sababa mutum rashin hankali ya taba shi ya cuce shi domin gashi idan Laraba suka ce almas ba ai tafhidin sa ba abinda ake nufi masul jin in suka ce mutum mamsus abinda ake nufi ai almajnun wanda shedanu suka taba shi to da alqur'ani ya tabbatar da wannan wanda yake a cikin wannan akwai raddi ga mu'tazila da suke inkarin wannan da waɗansu malamai wanda suka bi su a wannan wanda ba su da hujja akan wannan saboda gashi alamun alqur'ani ya tabbatar da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da yake ya nuna mana a mu rinka neman tsarin Allah daga zamanto shedan yayi mana irin wannan tunani to sannan Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba dalilin kuwa da Allah ya musu haka saboda su suna cewa ciniki ai kamar riba ne ba sai riba kamar ciniki ba domin su aka ta hakika ai ciniki ma riba ne wato tunda su ciniki a wajen ku halal ne to ai ciniki shi ma kamar riba ne saboda haka in ciniki halal ne riba ma halal ba su ce ai riba tamkar ciniki ba ce kun gane yadda ba zai fi domin inda sun ce riba ai kamar ciniki take saboda haka a lokacin nan sai a nemi annabi aka nuna musu bambanci tsakanin riba da ciniki sai a ce a hukunci daban ne a'a amma su ce cewa ne ciniki ai shi ma riba ne saboda haka idan riba haramun kike ciniki ma haramun ne ba su ce ciniki kamar haramun ne domin cewa suke yayin da mutum zai zo kana da mota ka zo ka sayar da ita kudi hannu ne za ka sayar da ita a ce miliyan daya amma idan zuwa karshen shekara ne da lamuni a ce miliyan daya da dubu dari wannan a maimakon wannan muddar ba shi za ka kara farashi ba shi ne haka sashi ka sashi karin kudi a ka samu karin kudi a kan wannan maimakon wannan muddar ka kara mutum shekara daya to haka ba rika wanda yake cin riba ba shi ma dukiya sai yake bayarwa in ya ɗauko miliyan daya ya bayar bashi ka je ka yi amfani da miliyan daya har shekara daya ai bai dace ka dawo masa da miliyan daya ba kamar kai ne ka ba da motarka ai amfani ka bayar da motarka ga wanda yake yana bukata ba shi da kuɗi yanzu kai masa lamuni har zuwa shekara daya saboda haka karɓi ƙarin dubu ɗari a wajensa to haka nima wanda yake bayar da bashi da ruwa shi ma duk babu bambanci banki ya tara kuɗaɗen mutane wanda sun suna bukata su amfana ya ba su yi amfani da kuɗin in suka yi amfani in suka yi tijara da kuɗin a maimakon wannan lamarin da ya mutu sai su dawo masa da kuɗi tamkar wanda yake ciniki ne bai al'ajar ko bai al'ajar tunda kunci ciniki ne to ci riba ma idan babban da bambanci da riba ta ka suka kawo wannan domin suka da al'amarin domin suka da hukuncin Allah to shi Allah ya mutu ya ce wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba Allah bai takallufin ya nuna musu me yasa riba take daban da ciniki ba sai to yake Allah ya halalta riba a ya halalta ciniki ya haramta riba wannan ya isa illa da duk wanda yake cikin tsoron Allah cewa al-khabith wa tayyib ba dai ba al-khabith shine abin da Allah ya haramta ya halalta ya haramta at-tayyib shine abin da Allah ya halalta wannan kada ya isa illa ballan sana ma kuma akwai illoli riba daban take da ciniki shi wanda yake ciniki yayin da ya ɗauki dukiyar su yaje ya sai mota yaje ya sai motoci ba cinikin mota ne ba ina ta kawo muku misali da mota wanda yake cinikin motoci yaje ya sa kuɗin sa yaje ya sai motoci ya ajiye ta yiwu ya samu kasuwa shi ba zai samu kasuwa ba ta yiwu ya samu masaya sai ya rasa masaya ne bukata ya zo ya kashin ya fi maimakon ya rika samun riba sai kashin uwar kudin ya zama sun ajiyar nan ya kari saboda haka yayin da ya kwashi kudin sai je ya sayo motoci kaga ai ya arrabar da kansa ya sanya kansa a halin samun riba ko hasara ko ba haka ba zai iya samun riba zai iya samun hasara sabanin wanda yake kawai yana da kudin sai yana da kike kudin sa shi yake je ya ciniki yana jiran wanda yake dabara zai je ciniki ya zo ya karba ya sai jininsa shi idan ya ba ki dai ciniki shi wanda ya je ciniki da dukiyar shi ne ya arrada kansa ga hasara ko rin shi kuwa riba tabbas ta kashi tabbas da ya ci riba shi ne bambancin tsakanin cinikin kuɗi da cinikin abinci da cinikin sira kuɗi ba a ban a cinikin su ba ne shi ya sa ya zamanto cewar idan kana da kuɗi
ba ka da ikon kai amfani da su domin kun ka bayar da su haya domin su kawo maka riba wanda yake tabbas za ka samu riba da riba da riba ne ka bayar da shi ka samu fa'ida ka ci riba a kai to sai duk sun ke so mana da hanyar al-muqarama kai iraba ka samu wanda yake shi zai je shi ka ba shi kuɗin ya je shi yayin da yake shi cikin nan a lokacin nan kana da tabbas za ka ci riba a cikin dukiyar da ka bayar ko ba ka da tabbas kauna kake ba ka da tabbas to kamar yanda shi wanda ya tafiye da ya karbi kuɗin nan ya yi aiki yana da tabbas cewa za a samu riba inda har zai samu ladansa ko kuwa zai zama to kodagonsa akan aikin banza ya sha wahala an yi asara ba shi da tabbas kowannen ku duk kun zama to tsaya akan ka'idar ko a ci riba ko kar a ci shi sa ka da ka kawo ka'ida al-ghurmu bil ghun a al-ghulmu bil ghurm riba za ka samu ne ga wanda ya yi cewa zai samu asara wannan ka'idar da kuma kirinci shi ne wannan suke kiranta al-kharaj bil dhaman sai kai namunin abu sannan za ka samu amfanin ka to banda 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 mai cin bashi da ruwa mai cin bashi da ruwa ko yake na tsallan gina ke goma da cikin na shiga magana ban kamar abin amma magana za ta zo akan hukuncin bankunan zamani amma dai abin da yake sananne cewa wannan ita ce al'ada a banda wanda yake bada bashi da ruwa wanda yake bada bashi da ruwa ga baki daya cinikinsa babu al-ghulm babu ghurm babu tsoron hasara tsoron hasara kawai a kibiyan bashi kuma a kibiyan bashi kuma zai sayar da kadarar da ta kawo ya ja ba a bai san ya sayar da ɗauki asara ba ya sayar da kadarar ka ya dawo da kuɗin da ya bani to wannan shi ne bambancinsa bambancin ɗaya daga cikin bambancin riba a ɗaya daga cikin bambancin mu'amalar riba da mu'amalar ciniki a mu'amalar ciniki akwai ka'idar al-haraj bil dhaman al-ghulmu bil ghurm amma a riba babu wannan al-ghulmu bil ghurm shi kawai kullum cikin riba ake ba zai taɓa zama cewa ya karɓi asara ba ka bari cikin tambayoyi insha Allah in Allah ya kira ni tunda akwai lokaci yau darasin yau da gobe duk akan riba sun zama insha Allah al-ghulmu daga ganima ganima shay yaghnamuhu ghulman wa ganimatan al-ghulmu bil ghurmi al-ghurm shine al-gharama wato ka dauki ya zamanto kai ka dauki asara ba ka dauki lamunin ba ya zamanto kai ne kake da nauyin ko kuma kai da zaka iya yin hasarar ka wato sai kai da zaka yi asara abu sannan zaka zamanto ka samu ribar ka shi yasa ne ake cewa idan ba ka dauki abu ka mallake shi ba kada ka kai shi an gani yanzu kamar an je an baka takardar aloke shi an ji an baka takardar allocation sai ka je ka sayar da takardar allocation din nan na abinci an baka buhu an baka mota sai ta abinci ba ka riga ka karɓe ta ba sai ka je ka sayar da ita ga wani har ya baka riba a kan wannan bayan ba ka riga ka karɓa ba ko koya tana hanya in ba ta duba idan tana hanya in ji hatsari kuma abincin ya rushe waye zai ɗauki asara ka je ka sayar wanda ya ta ɗauki sai ka yadda ta ɗauki zamanin abu ya shigo cikin mulkin ka ka yadda za ka iya ɗaukar asarar ka ita ne za ka samu riba amma in ba ka ɗauki wannan ba to abin da kake ɗauka wannan bai zama sokan ka cikin ka da haske wa za ka ɗora ma asara ko da yake waɗansu malamai sun kayyade wannan da abinci abin da yake ba abinci ba sun ce baya cikin sa amma wannan zamu zo shi insha Allah ba baya a cikin yanzu a ka'idar bambanci tsakanin albai'u da arriba na ambaci fuska daya fuska ta biyu shine cewar ciniki abin da ake saya ba kowane yake da bukatar sa ba sabanin juna ne da hannu kowa yana da bukatar kowa yana da bukatar to yayin da waɗansu suka rike shi suke za su yi ciniki da shi to sun zama to kan cewar sun an sanya buƙatar kowa a cikin al'umma ta fuskanta zuwa gare su to idan ya zama to kuma suna rinka suke amfani da wannan buƙatar ta mutane domin su ci riba ta su zama to alzalima domin an buƙatar da mutane ya zuwa gare su da mujibin ɗabi'a yadda ɗabi'ar abin da yake ɗabi'ar buƙatar mutane ya zuwa su dukiya kuma sun zama to suna kaɗai suke da dukiyar ya zama to suke amfani da ita domin su yi amfani da buƙatar mutane domin su cimma ribar su ta duniya to wannan ya zama tokan cewar a wannan zalunci ne shi yasa ne aka sanya bayar da bashi aka fitar da shi daga babin ciniki domin
uqud mu'amala da ake nau'i biyu, akwai uqud mu'awada, akwai uqud tabarru, akwai mu'amala wanda take ta ba ni in baka shine kiyayya da tijara da fi sharika da sauransu wanda yake a nan wajen kowa neman riba yake. Nau'i na biyu na uqud kuwa shine uqud tabarru, uqud wato mu'amala da ake wanda taimako ne a cikin ka, wanda a ciki akwai sadaka da kyauta da wakafi, to bashi shi ma a cikin wannan ne. Bashi badin tabadin ana ta masu ne ake ce musu uqudul mu'abin na uqudul irfaq, na tausaya ma al'umma, wanda duk yayi bashi, wanda in ka ba mutum bashi to idan ya tashi mayar maka da bashi, da mayar maka da inda ka bashi ban amfanin da yayi, da kuma kai kuma ya hana ka amfani da wannan dukiyar da ka bashi, da dan kai na ga Allah. Amma in ka nemi abin duniya da shi, to ka fitar da bashi daga babu, ka fitar da shi cikin babu duke da manto riba. Kita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullu salafin jarra naf'a fa huwa riba, dukkan bashin da ya kawo wani amfani to riba ne. Wannan hadisin da'if ne, amma malamai katsibatan sun yi ijma'i akan sa. Shi yasa yana daga cikin hadisai da ba a tabbatar da ingancin sa da isnadi, amma ake tabbatar da ingancin sa cewa malamai sun karɓi hukuncin da yake. Ya daga cikin hadisai irin wannan, akwai hadisai irin waɗannan wanda isnadin su bai inganta ba, amma malamai gabaki ɗaya sun yi ijma'i akan abin da wannan hadisin ya zo. Wannan ya daga cikin waɗannan hadisai. Ka'ida ce wannan malamai sun yi ijma'i, wanda suke hikayar wannan ijma'in Al-Qurtubi daga cikin malaman Maliki ya yi hikayar wannan ijma'i, da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cikin malaman Hanabila ya yi hikayar wannan ijma'i, da An-Nawawi cikin malaman Shafi'iyya, da Ibn Hazm a cikin malaman Zahiriyya, da Abubakar al-Jassas a cikin malaman Hanafiyya, cewa dukkan bashi da ya janyo maka wata fa'ida akan bashin da ka bayar, to wannan fa'idar da ka karɓa riba ne. Shi yasa aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud cewa idan mutum ya baka bashi, idan ya baka kyauta, ko da cikin tafin hannu ne na abinci, dan baka karka karɓa, domin in ka karɓa ka ci riba. To wannan shi ne ya nuna cewa bashi a shi riba da ake ci tawawun akan bashi ne, ko kuma akan lamuni da ake yi, duk wannan babu su daya ya zama to yana cikin an fitar da bashi daga babinsa na mu'amalar taimakekeniya da juna ya zuwa ga mu'amalar samun riba, don haka ta zama to zalunci. To haka wannan ma fuska ce cikin wannan cewa daban take a riba ta saba a ciniki ya saba banda riba, yayin da ake ciniki za ka yi cin riba, guga dukan hancin juna ake, mai saya yana so ya zama to an sayar maka da araha, mai sayarwa yana so ya zama to ya sayar da tsada, duk yadda kuka yi tsakaninku da juna wannan ya halatta kowa ya kanne samu fa'ida, domin wannan shi sai yayi uqudul mu'amala. Amma wajen taimako shi a nan wajen to sai kawai a yi ba. To wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na bambanci na albay da arriba. Akwai bambance da akwai hanyoyi da dama wanda ke malamai duk sun ambata a wajen tafsirin wannan ayar da sauransu, wanda yake ya ishe mu akan sanin wato irin illar da ke cikin riba, irin abubuwan da riba take sanyawa, wanda yake za mu gani a cikin faɗin Allah ta'ala, yamhaqullahu riba wa yuhibbu sadaqa. Allah ya ce wa halallahu albay'a wa harrama riba, Allah ya halatta ciniki ya haramta riba. Wannan ka'ida a halallahu albay', dukkan ciniki Allah ya halatta shi. Ma'ana wannan ka'ida ce da malamai suka ɗauka a nan wajen ka'idar umum, cewa al-aslu fil buyu'ul hil, dukkan wani ciniki in dai ciniki ne asali akan sa halal ne. Don haka wanda wannan ka'idar malamai suke samo wa mutane mafita a cikin daiwa daga cikin hanyoyin cinikin zamani da ake samu, duk wata hanya ta ciniki asali in ka zo ko da sabuwa ce mutane ba su san ta ba, za ta kike cewa a halal ce har sai idan a ciki an samu dalilin haram. Daga wannan ayar aka samu wannan ayar umum ce, wanda da wannan ayar wannan shine abin da jama'irin malamai suka tafi akai sabanin wanda suke cewa aya ce mujmala, aya ce wanda take nafi akan al-umum, domin al-bay wato yana daga cikin suna wanda yake muhalla da alif allam la al-jin, wato jinsin ciniki gabaki daya Allah ya halatta shi. To da duk wannan irin nau'i na mu'amala idan aka zo asali za a dauke cewa halal ne har sai an samu sababin haramci. Sababin haramcin ciniki ya iyakanta akan sababi guda al-adina, akan sababi guda uku ko kuma dan sunan kai su guda biyar. Sababi na farko ya zama to cewar abinda aka yi ciniki a kai din bai halatta ba, kamar kai cinikin giya ko kai cinikin gumaka, ko kuma in ka tashi biya ka biya da giya, al-a'yanul muharrama da bai halatta a yi ciniki da su ba.
nau'in na biyu, saboda haka idan aka tashi ciniki a nan wajen abinda zai kawo haramci, ka duba ka ga me ake cinikin nan ne. Idan ɗaya daga cikin jinsin ko abin siye ko abin sayarwar ya zamanto mallakarsa haramun ne, mallakarsa haramun ne ko cinikinsa haramun ne, sai a ce to wannan cinikin ya haramta. Nau'in na biyu da yake kawo haramcin ciniki shi ne algharar, garar shata. Za a samu ko ba za a samu ba, kamar cinikin tsuntsu a ruwa, wanda dalilin shi ne wannan dalilin haramcin inshora ta kasuwanci da ake yi. Algharar, wanda yake kuma algharar inda ake nufi algharar rufahi, garari wanda yake mummunan garari, ya zama to kan cewa kai ta ba da kuɗi a can za ka samu ko ba za ka samu ba, kamar abubuwan da ake yi na irin wannan cinikin yanki nan da ake yi, kan cewa ka zo ka saya. Kaje idan kaje ka ba mutum kaza, ka zo ka ba da kuɗi adadi kaza, idan kaje ka samu masu saya kaza, in sun kai adadi kaza ga abinda za a rinka baka, kaje ka sanya kuɗinka. Abinda ake yi na cikin baka sani ba, za ka samu wannan mutanen ko ba za ka samu ba, amma ka riga ka shi an kulla wannan cikin tare da kai, to duk cikin wanda yake da irin wannan nau'in jahala din, jahilcin abin sai ko jahilcin abin da za ka saya da shi ko jahilcin abin da ake yi a cikin tijarar, su wannan nau'in abin da yake kawo haramcin ciniki ne. Sannan na uku shi ne riba, idan abin da yake zuwa ga riba, idan akwai riba a cikin wannan ciniki ne. To na huɗu da na biyar shi ne abin da yake kaiwa ya zuwa ga zarari, na biyar da abin da yake kaiwa ya zuwa ga riba. In ba haka ba, duk wani ciniki asalinsa haramun ne. Idan aka ce maka wannan cinikin haramun ne, to a fitar maka sura ɗaya daga cikin surori guda biyar ɗin da nuna haramcinsa. Kusan waɗannan su ne iyakar dukkan cinikan yadda shari'a ta hana su suna komawa zuwa ga wannan, kamar yadda Ibn Rushd ya ishara gare shi a cikin Al-Bidaya. Sannan Allah yake wa harrama riba, Allah ya haramta riba. Wannan nasu ne akan haramcin riba. Ar-riba nau'i uku ce. Na farko ribar jahiliya, wanda mun ambace su guda uku a nan wajen, wanda akwai ribar dain da ribar qard, ribar ciniki da ribar bashi. Ribar bashi din kuma sawa'un wanda yake zaka tashi ka biya ne da riba din lokaci daya, ko kuma wanda za a raba maka ita ka rinka biya a bitaqti, ka rinka biya a zango-zango. Nau'i na farko kenan na ribar da Allah ya haramta. Ta biyu ita ce wadda ta zo a bayanin ta zo a cikin sunna, ribar fadl, a wato ribar tsari a cikin mu'amala da jinsin dukiyar riba. Su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su guda shida: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد. ديناري بديناري، أزرفا دا أزرفا، دبينو دا دبينو، البر أبنى نوعي من الكمر شيما تاردا tare da kamarsa, washa'ir bi sha'ir shi ma nau'i ne na alkama, da kuma almilhu bil milh da gishiri da gishiri. Wato akwai abubuwa da suke jinsu, yayin da ka zo za ka yi musanya da su, dole ne su zamanto jinsi da jinsi. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabino barno, dabino ne mai kyau. Sai ce dukkan dabinan naka na saraka haka yake, nake a'a, wannan dabinan in na bada sa'i biyu na gajinan da yake waje na mara kyau, sai a bani nasa sa'i daya. Sai ce ainihin riba ce, ainihin riba, saboda jinsin su daya, duk dabino ne, duk dabino ne. Saboda haka malamai suka sabani menene abin da zai mayar da abu ya zama ribawi, wanda dole ne ba za a yi tafazuli a cikinsa ba. Ka'idar waɗansu sun ce duk abin da ake auna shi, duk abin da ake sa kwanan awo a yi awonsa, to ba za a yi musanye da shi ba, sai dai ya zamanto kusan kusan juna. Shinkafar garko da shinkafar Thailand dukkaninsu kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wannan, domin kowannen su ana awonsa da kwano. Waɗansu kuma suka ce a duk abin da yake ana iya ajiye shi kuma a rayu a kansa, a ci sannan kuma a rayu a kansa, wato ma'ana shi ne abincin da ake ci kuma ana iya ɓoye shi a sashi a fito ba tare da ya ɓaci ba. Don haka abinda ba a iya ɓoye shi a sashi a fito, kamar irin su abin nan, kamar kayan marmari, kamar dankali, shi riba ba za ta shiga cikinsa ba, don ba za a iya ajiye shi ba ko da ana cinsa. A wajen ku malaman da suke ce dole sai an auna shi dankali, dama shi aslan ba a auna shi. to sannan wannan akan na abinci kenan amma na dukiya azhab wal fidda su kuma illar ribasu shine kan cewa waɗannan illar su shine as-sabaniya cewa abinda yasa suke da illar riba cewa aka tashi wato musayi da shirin zaman to daidai wa daida saboda su ne farashin kaya dan haka duk abin da mun to farashin kaya riba tana cikin riban fadl ake magana to kuɗaɗen nan da muke amfani da su naira da kobo da dala da sauransu dukkanin su jinsi jinsin kuɗi ɗaya ne amma kowanne daga cikin su jinsi a kansa ne dan haka idan ka tashi naira da naira ba za ka canza su daban-daban ba za ka canza su da tafabur ba da kai naira goma da naira goma naira goma sababbi da naira goma tsofaffi dala goma sababbi da dala goma sababbi amma idan jinsin ya saba to za ka iya tafabur banda nasa wanda shine nau'i na uku na riba da zamu ambata shine riban nasi'a riban jinsiri shine cewa waɗannan abubuwa da aka ambata na riba yayin da zaka mun sanya su da juna to lalle kada kai koda idan jinsin ya sha bamban to kai tafaduli amma ba tare da jinsiri ba saboda ka alal misali zaka iya bada kwano ɗaya na shinkafa a baka kwano uku na masara amma a yanzu aiki kada ka ce ta bada buhu ɗaya na shinkafa ƙarshen watan Ramadan a baka buhu uku na masara in aka yi haka riban nasi'a ta shiga ciki so da irin abubuwan da ake yi a kasuwar shinko ta ba da ake ce ma futures market futures trading kaga mutum ya ce ya sai shinkafa abin nan ya sai waken soya na watan Disamba yanzu ya ajiye shi sannan ya sayar da wannan waken nasa na watan Disamba na soya ga wani mutum daban ya ce ya sayar da shi bayan bai riga ya mallaki shi kuma lokacin bai riga ya zo ba ya sayar da shi a yanzu a biya shi kuɗi to waɗannan misayar abubuwan da ke shigan su na haramun na riba shi ne akwai riban na sa'a ciki wannan Allah ya taimu a gobe za mu ƙarin bayani a kan waɗannan futures trading ɗin Allah ya taimu da kuma sauran bayanai a kan hukuncin riba wanda yake yana da muhimmanci saboda yana daga cikin abubuwan da ake cewa ta ummu bihal balwa wato ya zamanto ruwan dare gama gari Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da mu kun dinta Allah ya nuna mana kariya kariya da mu kun santa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka a wannan sa'a da take karban addu'a sa'a ta ranar Juma'a Allah ka albarkace mu da wannan wata Allah ka ba mu istiqama a cikin ka Allah ka sani azumin sai da yake da yardarka Allah ka sani sai wajiran sai da yake da yardarka Allah ka ba mu fahimtar littafin ka Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka azurta mu da kitan alqur'ani ka azurta mu da kitan watan ramadan Allah ka azurta mu da kitan azumi Allah wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yi musu wanda suke cikin wahala Allah ka ba su sulhu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suka mutu Allah ka fitan su kuma Allah ka sa mu fita da imani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu albarka a cikin damuwan mu Allah ka ba mu shugabanci na gari Allah ka inganta ha Allah ka inganta halayen shugabancin mu ya zuwa ga gaskiya ka sai da adalci da kusuri da halitta muna roƙonka ya Allah ka karɓi addu'ar mu Allah ka yafe zunuban mu ka yafe kurakuran mu ka ji kanmu ka ji kan 'ya'yan mu ka ji kanmu ka ji ya'yan mu ka ji kanmu ka ji kan iyayen mu Allah ka albarkaci matan mu ka albarkaci zuciyoyin mu da abinda ka ba mu na karfi da abinda ka ba mu na dukiya ya arhamar rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin